birnin Washington DC muryar Amurka ke magana akan mitoci 25-31-41 da kuma 60. Masu rarren mu a jamhuriyar Niger kuma za a iya kama muka tsaye a zangon FM na BOY Africa dake a mita 102.5. Sai kuma tashoshin gidajen radio amfani sarauniya fara'a nomad dalal da kuma sai kuma alpha radio kuma si a Ghana. Kuna iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da aka so ta addressin mu na voahausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum barkamu da warhaka. Yanzu ma dai ni ne Sarfil Hashim Gumel daga nan birnin Washington DC tare da Hafsat Maina Muhammad da sauran abokan aiki muka sake da muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. Cikin shirin za ku ji cewa kungiyar direbobi masu zaman kansu ta NURTW ta ce tana duba yiwuwar dakatar da zirga-zirga a hanyar birnin Gwari saboda matsalar satar mutane. Daga nan kuma za mu bude muku layin wayar mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Menene ra'ayinku game da satan mutane da ake fama da shi a hanyoyin Najeriya? Ta yaya za a magance shi? Ku kira lambar mu ku faɗa mana ra'ayoyinku. Lambar da za ku kira ita ce 2025-2655. Sai kuma labaran wasanni da za mu kawo muku daga Najeriya. Amma kafin nan ga labaran duniya.
To jama'a barkamu da warhaka. Masu gabatar da ƙara Amurka sun tabbatar da cewa idan aka samu shugaba Donald Trump da laifi akan zargin da ake masa na aikata ba daidai ba, ba za a hukunta shi ba a sanadin dogon binciken da aka kwashe shekara ana yi kan shishigin Russia a zaben Amurka na 2016. Tsohon magajin garin New York Rudy Giuliani, wanda ya fara aiki da tawagar lauyoyin Trump, ya gaya wa tashar talabijin na Fox News cewa a ƴan kwanakin nan lauyoyin mai bincike na musamman Robert Mueller sun ce za su yi aiki da tsarin dokar hukumar dokan da aka dade ana amfani da ita, ko da ma an gano sabbin shaidu masu inganci da ke nuna cewa Trump din ya aikata laifi. Koriya ta Kudu na ta kokarin ganin cewa ba abin da ya canza da shirin da ake yi na taron da aka shirye yi tsakanin shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un da shugaban kasar Amurka Donald Trump, bayan Koriya ta Arewa ta yi gargadin cewa watakila ta janye daga ganawar kan matsan lambar Amurka na cewa sai ta ga bayan shirin ta na kera makaman nukiliya. Majalisar tsaron kasar Koriya ta Kudu ta bayar da wata sanarwa yau Alhamis inda ta yi alkawarin cewa za ta tabbatar ta ci gaba da cuɗanya da dukkan masu fada a ji a biranen Seoul, Washington da Pyongyang don ganin cewa an yi taron kuma an yi shi a cikin halin mutunta juna. Maganar ko za a yi wannan taron na ran 12 ga watan Yuni ko ba za a yi shi ba ta kunnu kai ne jiya Laraba, biyo bayan kalaman da mataimakin ministan harkokin wajen Koriya ta Arewa na farko Kim Kwang-gwen ya yi ne cewa gwamnatin Koriya ta Arewa za ta sake tunani ko za ta halarci taron inda idan Amurka ta ci gaba da nacewar sai Koriya ta Arewa ta wargaza shirinta na nukiliya. Shugaba Donald Trump ya gaya wa manema labarai a fadar White House jiya Laraba cewa Amurka bata samu sanarwar ko za a zauna taron ba ko ba za a zauna ba. Haka kuma ya ce har kwanan gobe Amurka za ta ci gaba da nacewa kan lalle sai an ga bayan makaman nuclear na Koriya ta Arewa. Labaran kuke sauraro daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Miliyoyin mutanen kasar Burundi da ke Afrika ta gabas na jefa ƙuri'ar a yau. Ƙuri'arsu a yau a wani zaben da ake jin zai iya tsawaita mulkin shugaba Pierre Nkurunziza har tsawon wasu shekaru 16 daga yanzu zuwa shekarar 2034. Mutane da dama sun tsaya a cikin dogon layuka da ke wajen rumfunan zaɓe a birnin Bujumbura da ƙasar baki ɗaya domin kaɗa ƙuri'arsu. Wa'adin mulkin shugaban ƙasar a yanzu na shekara 5 ne, amma kuskuremar da ake sanyawa kundin tsarin mulki za ta baiwa shugaban ƙarin shekaru 7 akan karagar mulki. kundin tsarin mulkin kasar ya baiwa kowane shugaba wa'adi mulki biyu ne kawai amma ana ta ganin cewa sauya dokar zai baiwa Nkurunziza damar ya sake tsayawa zabe har sau biyu nan gaba shi dai shugaba Nkurunziza wanda tun shekarar 2005 yake kan karagar mulki an sake zaben shi ne a karo na uku a shekarar 2015 abinda ya saba wa dokar da ta tanadi yin mulki sau biyu kawai wannan matakin yana cikin yarjejeniyar da aka rataba wa hannu don maido da zaman lafiya a shekarar 2000 wanda ya kawo ƙarshen mummunar yakin basasa da aka yi a lokacin wanda akalla mutane 1200 suka rasa rayukansu yayin da wasu mutanen Burundi fiye da 400 suka yi gudun hijira daga ƙasar Hukumar Lafiya ta Duniya wato WHO ta ce barkewar cutar Ebola a Jamhuriyar Demokradiyyar Congo ya yadu zuwa wani birnin kasar abinda ke haddasa fargabar wanzuwar cutar mai halaka mutane an tabbatar da bullar cutar a cikin ɗaya daga yankunan da aka kebe na musamman dake garin Bandaka mai mutane fiye da miliyan 1 wanda kuma yake arewa maso yammacin lardin Equator Bandaka na da tazarar kilomita 150 daga yankin karkarar Bikoro inda annan ne bullar cutar ta samu asali a farkon watan nan
labaran duniya ku saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka anan Washington DC madalla kungiyar direbobi masu zaman kansu ta NURTW na barazanar dakatar da zirga-zirgar motoci a hanyar birnin Gwari saboda matsalar satan mutane da ake ci gaba da samu ga rahoton Isa Lawal Ikra
ganin irin yawan hararen da ake kaiwa wasu al'umma da kuma sace mutane da ake akan hanyoyin birnin Gwari yasa kungiyar direbobi masu zaman kansu wato NURTW ta ce tana duba yuwar dakatar da zirga-zirga a hanyar birnin Gwari tunda ana halaka mata mambobi Alhaji Alhassan Haruna 313 shine shugaban kungiyar direbobin ta NURTW a shiyar arewa maso yammacin Nigeria kuma shine ke shugabancin kungiyar a jihar Kaduna
gaskiyar magana satan mutane da ake yi ba mai iya gaya maka adadin wanda ake sata gaskiya ne domin kusan kullum tsakanin birnin Gwari zuwa Huntuwa can sai an dauki mutum to mutane har abun ya kai ga sun dawo suna ganin wanda ma zai je dandume sai dawo ta hanyar Kaduna dan yana ga yafi mai sauki dan ya tsira da rayuwar shi to ita kuma ma wannan hanyar na Kaduna yanzu ita ma sun dawo sun rufe ba dare ba rana a kodin shi sai dai a kira mu a waya a ce an dauki mutum biyu an dauki biyar watan ba su nema irin mai mutum 18 in ta zo a cike duk a sauke su a kora su a je kuma ana kiran ana neman kudin fansa mai yawa abun ya kai lahaula lakoti ne jama'a anan cikin garin birnin Gwari aka fito aka ce amma dakatar da aiki duk da muna kan hanyar yin haka
hanyar birnin Gwarin dai ta zama kamar wani tarkon mutuwa ganin yadda ake yawan sace mutane ga kuma yawan hauhawar harharen da ake samu a yankunan birnin Gwarin da yasa manyan hafsoshin tsaron tarayyar Najeriya ke ta kai ziyara tare da ikirarin cewa za su kawo ƙarshen dukkanin tashe-tashen hankulan da ake samu a yankin birnin Gwari ko da kada Alhaji Alhassan Haruna 313 da dan asalin birnin Gwarin ne ya ce a gaskiyar magana su ƴan birnin Gwarin ba su fa gani a ƙasa ba
ba ziyaran ne tafi damun mu abin da ya dame mu muna so mu gani ne a ƙasa domin a yanzu in babban Sufetu General ya zo ya koma kuma ba a fasa daukan mutane ba ai kaga tsugunna bata kare ba to duk da shi ma shugaban rundunar sojan Najeriya ya zo gaskiya mun ji dadin zuwan shi dan ya nuna ya damu da cewa wannan wurin akwai al'umma kuma tana cikin wani hali amma babban abin da ya dame mu a dauki matakin kawo ƙarshen mutanen nan tunda sun maida abin nan kamar kasuwanci
to kowace hanya ce za a bi wajen kawo ƙarshen sace-sacen mutane da hararen da ake samu a wasu yankuna a wannan ƙasa Manjo ya hayashin kwamirta ya ɗaya ne daga cikin masu fashin baki akan harkokin tsaro.
Satan mutane kashe-kashe da ƙone-ƙonen ƙauyukan nan ya faro tun wajejen ɓangaren jihar Zamfara ne. Gwamnati ta yi sakaci a gaskiya da al'amura suke faruwa a lokacin da mai girma shugaban ƙasa ya je ƙaddamar da wani bariki a Zamfara kuma da aikin atisaye na sojoji mutane za su ɗauka cewa daga wannan lokaci abin za su yi sauki amma sai suka ta'azzara wato daga irin sakacin shi ne duk inda ake cewa ana yaƙi da ta'addanci to dole ne kamar yanda yaƙi yake ne ko a musulunce in ka duba duk inda aka ce an ci da yaki akan so a kafa gari a wurin ko a samar da shugabanci ya zamanto ba a tafi an saki wannan wuri ba dan wanda ka mamaye shi ka karbi wannan wuri a wurin sa zai fada zai nuna ma kuma yana nan to abin da yake faruwa kenan
sace-sacen mutane da nufin karban kudin fansa da har-haren hallaka mutane a yankin birnin Gwari dai na ta faman hawhawa a cikin waɗannan ƴan makonni duk ko da yake gwamnatin tarayyar Najeriya ta kaddamar da wata sabuwar bataliyar sojan da tace za ta yi fito na fito da waɗannan tsagiru Isa Lawal Ikara muryar Amurka daga Kaduna a Najeriya.
To a gaida Isa Lawal Ikra. In an jima kaɗan za mu buɗe muku layin waya domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Menene ra'ayinku game da sace-sacen mutane da ake yi akan hanyoyi a Najeriya? Ta yaya wata hanya za a bi domin a magance shi? Lambar mu ita ce 202-205-6555 sai a sa alamar tara wato plus da ɗaya sannan a jero lambobin. Kafin nan a ɗan shakata da wannan waka.
Yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama a kira 202-205-6555 domin a bayyana ra'ayi 202-205-6555
to madalla mun samu kiran mu na farko daga wani cha wane ne akan layi
Assalamu alaikum kuna magana da Audu Girma.
To mallam Audu muna sauraron ka me zaka ce game da wannan sace-sacen mutane da ake akan hanyoyi a Najeriya?
Wannan sace-sace dai mu ce Allah ya rufa mana asiri. Allah kuma ya kiyaye mu.
To amin. Akwai wata shawara da zaka ba hukumomi ko
mutane? Ya ga duk abin gagarin da ake tunani duka ya ga gari gwamnati domin akwai munafiki a gwamnatin.
To wace hanya ya kamata a bi domin magance wannan?
To sai dai kawai hanyar ubaye da mu yi addu'a Allah ubangiji ka rufa mana asiri.
To madalla mun gode kwarai da gaske da wannan ra'ayi na ka bar mu je kwara wane ne akan layi da kwara?
Assalamu alaikum warahmatullah mai magana Jallu Alhaji Garba na Sokoto Najeriya mai bula kala kala daga nan kwara a Najeriya. A gaskiya hanyar da ya kamata a ƙara ɗaukaka matakan tsaro na ganin cewa waɗannan masu tarawa waɗannan masu sace-sacen jama'a ya kamata a ɗauki matakai na tsawo masu ƙoƙari kuma masu tsauri na ganin cewa an durƙusar da irin waɗannan don gaskiya bai kamata ba ana sace yawan jama'a irin wannan haka kuma muna kira gare su da su ji tsoron Allah su sanewa rayuwa guda ta kuma rai daraja gare sa.
To Malam Bello mai Bulawus mun gode kwarai da gaske da wannan ra'ayi na ka bar mu je Kaduna wane ne akan layi da Kaduna?
Assalamu alaikum warahmatullah.
Amin wa alaikum assalam wa ke magana?
Sunana injiniya Danjuma mai gidan bidiyo ina kiranku daga nan garin kasuwar magani jihar Kaduna Najeriya.
To injiniya Danjuma muna sauraron ka.
To wato ni shawaran da nake so in bada ina so in bar ainihin su hukumomin tsaro ne akan yadda dajin nan ya yi iyaka da jihohi kusan guda hudu ya kamata ainihin hukumomin tsaro na sama musamman sojojin sama tun daga na'urori na zamani wanda za a kaddamar da su a cikin wannan daji amma duk yadda za a yi da wannan daji in dai a ce wai za a kai farmaki ta ƙasa ne da wai a iya cillagon mutanen nan ya kamata gwamnatin tarayya da hukumomin tsaro su karfafa tsaronsu ta hanyar sama dai ina ganin kamar shi ne mafita da fatan za ku tashi lafiya.
To madalla injiniya Danjuma mun gode da wannan gudunmawa da ka bayar har yanzu dai muna Kaduna wani ne akan layi a Kaduna?
Yar fila shin kuma albarka da yammaci.
Barka da yamma. Ya sunan malamin?
Sunana Murtala ne. Ina kiran ku daga garin Rigasa Kaduna tarayyar Najeriya.
To malam Murtala daga Kaduna muna sauraron ka inda matsalar ma yanzu haka tafi
zamari. To shi kuma mun tsaro shi wannan alhaki sai yana kan su ne. To aka ba su training da kayan aiki da za su kula da rayuwar mutane zuciyoyin su. Lalle da su ɗauki shawara ne ya kamata a ce duk hanyar da aka san al'umma suna bi a dinga duk ko a sa roadblock a kafa mu sojoji tanki a ce soja wannan duk inda za ka roadblock wannan yana hangen wancan duk roadblock da za a sa waɗannan suna hangen waɗancan to in aka sa wannan duk titunan yankin nan za a samu sauki abinda nake ga za a yi kenan duk inda aka sa soja nan yana hangen wancan duk su zage wannan titunan Allah da za a samu sauki
to Murtala
fatan kuma za su yi wannan aiki da wannan shawara
to Murtala mun gode kwarai da gaske da wannan ra'ayi kuma shawara da ka bayar har yanzu dai muna Kaduna wane ne akan laye a Kaduna
Muhammad Rabi'u Idris Zokan da Rumi man jara kanwa.
To Muhammad Rabi'u muna sauraron ka.
A gaskiya mu anan muna da wasu yan kato da gora ana ce musu yan bula. Ya ga abin mun gwara a kafa irin su ba su shiga dajin nan wallahi ba su ba ga mutane gaskiyar magana. Shi ne amma abu ya tafi ya cikin yawa da mun yi fama da irin wannan. Amma wallahi yan bula ne da shi mana magani a nan shiru yanzu
nan. Wato kana nufin a same irin su a kafa yan auto da gora su za su yi maganin wannan abin
ne kuwa a nemi marauta masu kyau jarumai wallahi akwai su za su yi maganin waɗannan
to Muhammad Rabi mun gode kwarai da gaske da wannan ra'ayi naka ko wannan gudunmuwa da ka bayar to daga Kaduna bar mu je Sokoto wani ne akan lai a Sokoto
assalamu alaikum haji Hashim kana magana da Kabiru Abubakar bulan yaki shagari local government
to malam Kabiru muna sauraron ka
to gaskiya ci anan taro musamman irin garkuwa da mutane da kone-konen garin abin ya kai la hawla wala quwwata illa billah saboda haka muna kira ga sauran jama'a musulmi da ma waɗanda ba musulmi ba domin ya shafi kowa musamman wannan wata mai albarka to a ci gaba da addu'a sannan don Allah irin abubuwan da ke tafaruwa musamman haƙƙin da addiri a ba jami'an tsaro Allah a basu kayan aiki yayin ka duba waɗannan da ka kada hanya da dai sauransu suna kone-kone in anka ci a tunkare su sai su jami'an tsaro su nuna cewa a sun yi su kayan aiki to ta yaya za a cewa jami'an tsaro a ce wani wanda zai iya ba da kuɗi ya sayo makami ya yi shi kayan aiki ya kamata gwamnati ta sa ido ta sayo musu makamai waɗanda za su tsaya bisa gaskiya a ranga kuma a tanar musu albashi da sauran haƙƙin irin waɗanda an haka shi a musu kadi su ma abin nan yaran da suka bari da zai matansu ta san samu sa'ida
to malam Kabiru mun gode kwarai da gaske da wannan gudunmuwa da ka bayar barin mu garza ya Kano wane ne akan layi da ya Kano
assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu
amin wa alaikum assalam
malam Sarajil barka da dare
barka dai daga Kano kuma
sunana Alhaji Musa Garo ne radio da recorder kasuwar Kawu Kano Nigeria daga Karan Dabo
to Alhaji Musa muna sauraron ka
to alhamdulillah gaskiya al'amari na farko da zamu yi kira ga gwamnatin tarayya ta Malam Muhammadu Buhari ya kamata gaskiya al'amari maganar wannan binnin gwarin ya kamata a tsaya a duba al'amarin kuma idan muka dauka kaga kaman gwamnatin jihar Kaduna da su kansu ƴan majalisun mu da tijan nan guda biyu to ya kamata duk kokarin da za su tabbatar da a cire siyasa a ciki magana kashe mutanen da ake a wannan local government duk wanda ke jihar Kaduna ya san wannan matsalolin kuma ya san wannan hanyar yanzu abin da zai baka mamaki kwanaki mutanen mu ƴan kasuwa sun tafi binnin gwari akwai mutum da aka ce naira miliyan 2 akwai miliyan 4 akwai wanda aka harba abokan mu ne to kaga duk irin wannan abubuwan ya kamata a cire siyasa a tsaya a kula da wannan bangare domin al'umma ake kashewa yau inda a ce wani dan majalisa guda ɗaya za a kashe ko kuma wani jami'in gwamnati wallahi da an dauke mataki to kiran da muke da yake na kamata kuma jami'an soja su tsaya su yi aikin da ya kamata wannan guri a buɗe wani barikin sojoji da na 'yan sanda a tabbatar da tsaro a wannan guri saboda gaskiya al'amari abin ya kici ya kici
to Alhaji Musan Garo mun gode kwarai da gaske da wannan gudunmuwa da ka bayar kuma da kiran ka zamu kawo daga wayar mu ta karshe a yau sai kuma gobe idan Allah kai mu zamu buɗe muku layin ba ku dama domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku mun gode to har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a nan Washington DC yanzu haka agwagwarmu na cewa karfe 5 saura minti 11 menene tasirin azumi akan matasa
sunana Manu Foster Adamu a gaskiya azumi yana da tasiri kuma abu ne wanda za a yi farin ciki da shi a yi murna babban abun da yasa nake murna da azumi shine inda matasa suke daukan ibada sosai suke yarda duk wani shaye-shaye da wasu abubuwa su kawo Allah kusa misali zan baka da angwanmu da sahu daya muke a masallaci mu amma daukan azumin farko nan sai aka cika masallaci dingim kuma majority matasa ne suke cike da ita sannan kuma in ka lura kowa hankalin shi yana tsuri guda yana rike da tazzi ana nan ana dai an koma ga Allah amma kuma abun jan kunne ga ƴan kasuwa dan Allah su ji tsoron Allah su tabbatar cewa wannan watan azumi ne su kawo Allah kusa kamar inda kowa ya koma ga Allah ita riban nan fa lokaci guda ne, sannan kuma ladan nan zaka je ka dawama a ciki ne. Kaga yanzu yadda suke yi suna tonton ne yan gwarin nan, sai a ce Malam Azumi ya kawo kayan gwarin sa satin nan, sati mai zuwa kuma dan Asabe ya kawo nashi. To suna yin tonton ne, in har sun daina wannan sun hada kai guri guda, kaya zai zo mana da sauki. Sannan kuma su shugabannin su masu ba su kaya su iya sanin cewa ko ta wani hanya ana bin Allah, ana neman tafarkin Ubangiji ta wajen. So inda sana'an ka yake a can zaka nemi ladanka, don haka su sauwakawa talakawa su yi mana sauki, tunda mutane suna taka daga Yola zuwa Abuja da kafa don murnan hawan Buhari a shugabanci. To ya kamata kuma su yi murna da zuwan wannan wata mai falala, su sauke kayan su don darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam.
To Allah ya sa mu dace. Yanzu kuma sai
wasanni a takaice.
Najeriya ta ci gaba da kasancewa a matsayin da take a kai na ƙasa ta 47 a jadawalin mafibitan ƙasashe ta haujin ƙwallon ƙafa a duniya, wanda hukumar ƙwallon duniya wato FIFA ta fitar a yau Alhamis. Jadawalin na watan da ya gabata na Afrilu ya dora kungiyar Super Eagles ta Najeriya a zaman ta 47 a duniya, kuma ta shida a nahiyar Afrika, matakin da ta ci gaba da kasancewa a wannan watan na Mayu. Kasar Tunisia ce ta sama a nahiyar Afrika, to amma tana kasa ta 14 ne a duniya. A matakin duniya dai kasar Jamus ce yake ci gaba da kasancewa ta daya, inda kasar Brazil take ta biyu, Belgium ta uku, Portugal ta hudu, yayin da Argentina da Switzerland suke kasashe na biyar da na shida. Za a karrama dan wasan kasar Masar Muhammad Salah da ke taka leda a kungiyar Liverpool ta Ingila, ta hanyar sanya kyautarsa ta takalmin zinari a gidan adana kayan tarihi na kasar Burtaniya a zaman kayan tarihi daga kasar Masar. Salah ya nuna kwazo sosai a wannan kakar wasannin, inda ya lashe kyautar takalmin zinari tare da kafa tarihin zura kwallaye 32. Haka kuma za a baje kolin kyautar ta Sala a fafatawar karshe da kungiyarsa ta Liverpool za ta yi da Real Madrid ta kasar Spain a gasar zakarun Turai. Mai horar da 'yan wasan kungiyar Manchester City ta Ingila Pep Guardiola ya rattaba hannu a wani sabon kwantaragin ci gaba da aikin sa a kungiyar har ya zuwa shekara ta 2021. Guardiola dan shekaru 47 ya jagoranci kungiyar ta lashe gasar Premier ta bana tare da kafa sabon tarihin karkare kakar wasanni da maki 100. Sabon kwantaragin da ya shine mafi tsawo da tsohon kocin na Barcelona da Bayern Munich ya taba rattabawa hannu tun sa da ya soma aikin horarwa a shekara ta 2008. A bangare daya kuma kungiyar Arsenal na shirin tattaunawa da Mikel Arteta a yau din nan, a yankurin da kungiyar ke yi na maye gurbin kocin ta Arsene Wenger da shi. Arteta dan shekaru 36 yana kan gaba ne a cikin yan takarar da ke son su gaji Wenger. Kungiyar Atletico Madrid ta kasar Spain ce ta lashe gasar Europa League ta bana, bayan da a yau Alhamis ta doke Marseille ta kasar Faransa da ci 3 da nema a wasan karshe ta gasar. Wannan ne karo na uku da kungiyar ta Atletico take lashe gasar ta Europa League a tarihi. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Sokoto, Nigeria.
To yanzu kuma sai shirin muryar Amurka, wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Karkashin shirin bada tukuci na Amurka da ake kira da Warfare Justice, ma'aikatar harkokin wajen Amurka za ta bada tukuci kudi na dala Amurka miliyan 25 ga duk wanda zai iya bada bayanai da za a gano mazauni da kamawa ko kuma hukunta madugun ƴan kungiyar ta'addan ISIS Abubakar al-Baghdadi, wannan mutum da kuma aka sani da sunayen Ibrahim Awad Ibrahim Ali al-Badri da kuma Abu Du'a al-Baghdadi. Shine babban shugaban kungiyar ƴan ta'adda da ke ƙasar Iraki da Siriya, wanda kuma aka santa da sunan ISIS ko kuma Daesh. Tsaron ƙasa da kuma 'yan ƙasar Amurka shine buri na farko akan yaƙi da ta'addanci da ƙasar Amurka ke yi, kamar yadda aka ƙarfafa ƙarfi da ƙarfe na sojoji wajen iyakar 'yan ta'addan ISIS. Haka ita ma gwamnatin Amurka ta ƙara ƙarfi wajen samo bayanai akan shugabannin ƙungiyar ISIS domin gurfanar da su ga shari'a. A watan Yuni na shekarar 2014, kungiyar ISIS ta mamaye kuma ta mallaki wani bangare na yankunan kasashen Siriya da Iraki, wanda suka ayyana da kansu a matsayin khilafar Musulunci, inda kuma suka ayyana al-Baghdadi matsayin shugaba ko kuma khalifa. A shekarun bayan-bayan nan kungiyar ISIS ta samu goyon bayan ƙungiyoyin 'yan ta'adda da dama da kuma mutane masu tsatsauran ra'ayin addini a sassa daban-daban na duniya, inda kuma suka ƙarfafa aƙidar kaiwa Amurka hare-hare. A ƙarƙashin jagoranci al-Baghdadi, ƙungiyar ISIS ta dauki alhakin kisan dubban mutane a gabas ta tsakiya, hada ma da mummunar kisan wasu ƴan fararen hulla da aka yi garkuwa da su a ƙasashen Japan da Ingila da kuma Amurka. Ƙungiyar ta sha ba da umarni kaiwa wasu har-haren ta'addanci da saka wuce kan iyakar daular tasu da ke ƙarƙashin khilafa. A shekarar 2011, gwamnatin Amurka ta ayyana Abubakar al-Baghdadi a matsayin ɗan ta'addan duniya na musamman ƙarƙashin doka mai lamba 1-3-2-4. Haka kuma kwamitin tsaro na Majalisar Ɗinkin Duniya akan ISIS da Daesh da Al-Qaeda ya sami shi takunkumi a lokacin da shi al-Baghdadi yake shugaban ƙungiyar Al-Qaeda da ke Iraki, wadda daga baya ta rikide ta koma ƙungiyar ISIS. Idan kuna da bayanai akan wannan mutum, ku tuntubi ofishin jakadancin Amurka ko kuma ofishin karamin ofishin jakadancin Amurka mafi kusa domin ba da bayanan. Ana iya ba da wannan bayanan akan shafin www.rawarforjustice.net ko kuma ta adireshin email na info@rawarforjustice.net. Wanda suke zaune a nan Amurka za su iya kiran wayar tarho 1-800-877-3927. Gwamnatin ƙasar Amurka na ba da tabbacin cewa za ta binciki dukkan rahotannin da za a bayar, kuma za ta sirranta duk waɗanda suka ba da bayanan, in ma ta kama a shirin gwamnatin Amurka take ta canza mazauni ga waɗanda suka ba da bayanan. Tun da aka fara shirin gwamnatin Amurka na ba da takuici a shekarar 1984, shirin ya biya fiye da miliyan 145 na Amurka ga mutane fiye da 90 da suka ba da bayanan da suka yi sanadiyar kama ƴan ta'adda ko kuma hana ayyukan ta'addanci a duniya baki ɗaya. Za ku iya samun ƙarin bayani game da wannan shiri na bada tukuici na gwamnatin Amurka a dandalin Twitter na http://twitter.com/rawarforjustice. Sharhin muryar Amurka kenan na yau da ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka.
Wanda kuma ya kama ga shirinmu na ƙarshe, labarai a taƙaice.
Takaice, masu gabatar da ƙara a Amurka sun tabbatar da cewa idan aka samu shugaba Donald Trump da laifi akan zargin da ake masa na aikata ba daidai ba, ba za a hukunta shi ba. Sanadin dogon binciken da aka kwashe shekara ana yi kan shigen Russia a zaben Amurka na 2016, tsohon magajin garin New York Rudy Giuliani, wanda ya fara aiki da tawagar lauyoyin Trump, ya gaya wa tashar talabijin na Fox News cewa a 'yan kwanakin nan lauyoyin mai bincike na musamman Robert Mueller sun ce za su yi aiki da tsarin dokar hukumar dokan da aka dade ana amfani da ita, ko da ma an gano sabbin shaidu masu inganci da ke nuna cewa Trump ya aikata laifi. Koriya ta Kudu na ta kokarin ganin cewa ba abin da ya canza a shirinta da shirin da ake yi na taron da aka shirye yi tsakanin shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un da shugaban kasar Amurka Donald Trump, bayan Koriya ta Arewa ta yi gargadin cewa wataƙila ta janye daga ganawar kan matsin lambar Amurka na cewa sai ta ga bayan shirinta na ƙera makaman nukiliya. Hukumar kiwon lafiya ta duniya wato WHO ta ce barkewar cutar Ebola a Jamhuriyar Demokradiyyar Congo ya yadu zuwa wani birnin kasar, abinda ke haddasa fargabar wanzuwar cutar mai hallaka mutane. An tabbatar da bullar cutar a cikin ɗaya daga yankunan da aka keɓe na musamman da ke garin Mbandaka mai mutane fiye da miliyan ɗaya, wanda kuma yake a arewa maso yammacin lardin Equator. Miliyoyin mutanen ƙasar Burundi da ke Afirka ta Gabas na jefa ƙuri'ar su a yau a wani zaben da ake yi, a wani zaben da ake jin zai iya tsawaita mulkin shugaba Pierre Nkurunziza har tsawon wasu shekaru 16 daga yanzu zuwa shekarar 2034. Mutane da dama sun tsaya a cikin dogayen layuka da ke wajen rumfunan zabe a birnin Bujumbura da kasar baki daya domin kada ƙuri'unsu. Wa'adin mulkin shugaban kasar a yanzu na shekaru 5-5 ne, amma kuskuremar da ake son a yi wa kundin tsarin mulki zai baiwa shugaban ƙarin shekaru 7 akan gar mulki.
To madalla, masu sauraro, da wannan muka karshen shirin namu na yau baki daya, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu daga cikin abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin
Hafsat Maina Muhammad
da tayani gabatar da shirin, da kuma Julie Leathers Gresham wadda ta bada umarni, da ma injiniyan mu na yau Malam Suleiman. Ni Sarfil Hashim Gumel ke cewa kwana lafiya, mu kuma mu karasa wannan lafiya. Assalamu alaikum.